الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Laraba, ranar Talata 26 a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, wanda yau shine jajir beranmu na wannan karatu insha Allah. Kafin mu fara karatu, kamar yadda muka saba, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Akwai wani yana tambaya, yake cewa ina aiki a nan jihar Bauchi, amma ni asalin ɗan Kano ne, iyalina da iyayena duk suna Kano, to a ina zan yi kasaro, a nan ko a can? Inda iyalin mutum suke anan yake kasaru, ba a nan yake? Inda iyalin mutum suke baya kasaru, inda iyalinsa suke to ba zai kasaru anan ba, inda kuma yake ba iyalinsa to zan zai kasaru, koda kuwa nan ne gurin aikinsa. Kamar kasancewarsa anan Bauchi baya tare da iyalinsa yake ba, to ba mazauni ba ne. Saboda haka in ya koma Kano ba zai kasaru ba, amma in yana da iyali biyu ya raba su, yana da mata biyu, ɗaya a Bauchi ɗaya a Kano, to shi kenan ba inda zai kasaru, ya rasa nan ya rasa can. Inda kuma iyalinsa a nan iyayensa a can, to zai yi kasaru koda ya je Kano, koda iyayensa suna can, amma a nan ba zai yi ba. Duk inda iyalin mutum suke to baya kasaru a gurin, amma dan iyayensa suna guri, iyalinsa kuma suna wani guri tare da shi, to shi kenan ya zama dan gari, ba maganar kasaru kuma. Sai dai inda man wucin gadi ya zo kwana ɗaya biyu uku ‘yan kwanaki ne zai bar garin, ya san cewa ba da zama ya zo ba, to wannan shi zai iya kasar, ko da kuwa matarsa ta rako shi, wannan wani abu ne daban. Amma in ya zo da niyyar zama, to wannan ba maganar kasar tare da shi. Sai wannan shi kuma da yake tambaya cewa shin za a iya yin taimama da jiƙaƙƙiyar ƙasa ko sai da busasshiya? Ba sharaɗi ba ne ƙasar da za a yi taimama da ita sai ta zama busasshiya, abinda dai aka sharɗanta shi ne ta zama mai tsarki, sa'idan tsayiban, ta zama ƙasa ce tudun abin da doron ƙasa ne wanda yake mai tsarki. Saboda haka ko busasshe ne ko jiƙaƙƙe ne ko yashi ne ko rairayi ne, duk wannan za a iya yin taimama a kansa. Sai wani kuma da yake cewa iyalinsa ta rasu, wace addu'a ya kamata yi mata da za ta amfane ta, sannan kuma zai iya yi musu sadaka? To duk addu'a da za ka yi mamaci, dama addu'a ce sananniya, ta wuce ka roƙa Allah ta'ala ya gafarta masa ba, ya ji kansa ya masa rahama, wannan ita ce addu'a da za ka yi wa mamaci, ka nema masa gafara, ka nema masa Allah ya yafe masa laifukansa, ya kuma yalwata kabarinsa, ya haskaka masa makwancinsa, irin wannan dai addu'a. Rabbighfirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'usi mulkalahu wa'akrim nuzulahu indaka ya akramal akramin. Duk dai addu'a da za ka iya yi, sawa'un da harshen da kake magana da shi ko da harshen Larabci, duk ya yi. Sannan za ka iya yi wa mutum sadaka, za ka yi wa mace sadaka da fatan Allah ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa. Sai kuma wani shi kuma da ya rubuto tambaya, yake cewa ayar wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Wato shi fahimtar da yawa ayar shi ne cewa wannan aya ta kunshi dukkan wani roƙo da za a yi a masallaci, ko da neman taimako ne, ko bara, ko neman taimako a masallaci, cikin ƙwaryar masallaci ko harabar masallaci, yana ga duk haramun ne, shirka ce. Kaga wannan fahimtar sa ce shi, amma ba haka aya take nufi ba. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada, abinda take nufi kada ai wani abin da yake bautar wani Allah ne a masallaci. ya kawo maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ji wani yana cigiyar abinsa a masallaci ya ce da shi kada Allah ya dawo maka da shi. To koda wannan hadisi akwai shi kuma an yi maganar cigiya, a cikin hadisin ba a ce shirka yi ba, koda ita cigiyar mutum ne ba za ka ce shirka ba ne. Layya kare ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cigiya a cikin masallaci. Wani ya tashi ya ce abu kaza na ya ɓaci da Allah wanda ya gani ya kamo, wannan kuskure ne Annabi ya hana. Amma cikin masallaci banda haraban masallaci, haraban masallaci ita na ɗaukan hukuncin masallaci ne yayin da sahu ya kai can a lokacin da ake sallah. A wani sahu bai kai can ba ta ɗaukan hukuncin masallaci, ya kamata a fahimci wannan. Sauraka koda zai cigiya in ya fita haraban masallaci ya cigiyarsa ba wani abu, ba laifi yayi ba. Amma a cikin ƙwaryar masallaci kamar nan bai halarce yayi ba. Wannan shine abin da ake nufi da hana cigiyar. To amma hana cigiyar kuma ba shine yasa neman taimako ma a cikin masallaci ya zama laifi ba. Kamar rannan nan ai an tashi an nemi taimakon sayan loudspeaker, sai ya zama an yi shirka kuma. A nan kuma mun karanta hadisin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yake cikin Sahih Muslim. Mutanen da suka zo a jigace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar wahala tare da su, fuskarsa ta canza saboda ganin irin yadda suka galabaita kayan jikinsu duk a mace. Nan da nan ya umarci Bilal ya kira sallah, ya kira sallah, ya zo aka yi iqama, ya yi sallah, ya hau. Fa khataba fa amara Bilal fa azzana fa aqama thumma salla thumma khataba an-nas. A ina aka yi wannan? A waje ko a masallaci? Sannan ya yi maganar mutane su kawo sadaka, kowa ya kawo. Ta sadaqar rajulu min dirhamihi min dinarihi min thawbihi min sa'i durrihi min sa'i tamrihi. Haka kowa ya yi ta abin nan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo da abin da Allah ya hore masa. To a lokacin ne ma ya ga mutane basu motsa ba, fuskarsa ta canza, sai can wani gashi ya zo da kayan abinci, sai fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza. Mutane na ganin haka su ma sai kowa ya rika kawo nashi taimako. Kaga duk wanda a masallaci aka yi ka ce shirka ne, kaga kai bota da yawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yayi kaga ba makaci Annabi yayi shirka ba ko? Saboda haka dan an nemi taimako a cikin masallaci ga wanda ya cancanta a nemawa, ko shi masallacin kansa, ko wani wanda yake ganin ya kamata mutane da suke halarta sallah su taimaka masa, Annabi ne ya fara yi. Ace ban sanna kuma wannan mutumin da ya kawo dukiyarsa mutane suka kwaikwaye shi, Annabi ya ce ban sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruhu ajru man wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Saboda haka wannan fahimtar ka janye ta ba daidai ba ce. Abinda ayat take nufi falata da umma Allah ya ahada shine kada ka bauta ma wani, ka yi wani abin da zake bautar wani Allah ne a cikin masallaci. Wannan shine abinda ake nufi. Za mu dakata da tambayoyin haka nan. Bismillah malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.
نعم الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض kuma sanin gaibu abin da yake fake a sammai da ƙasa duk wannan na Allah ne shi kadai. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Kuma al'amarin alkiyama bai kasance ba face tamkar kimtawar ido ne, ko ma ya fi haka kusa. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Kuma lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. To Ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayyana cikakkiyar kudurarsa da ikonsa, wanda yake nuna cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, shi kadai ya kamata a nemi abu a wajensa. akan abinda duk abinda mutum ba zai iya wani dan adam ba zai iya yi maka ba sai Allah to ka nema a gurin Allah shi kadai Allah ce walillahi ghaibus samawati wal ard ghaibus samawati wal ard ai ma ghaba al umurul ghaiba abubuwan da suke a boye wanda Allah ta'ala bai tsinkayar da wani daga cikin halittunsa ba bai nuna wa mala'ikunsa ba bai nuna wa manzanninsa da annabawansa ba bai sanar da kowa ba to waɗannan abubuwa da suke koyi Allah shi kadai ya san su a sama suke ko a ƙasa suke wannan shine ake kira al-ghaibul mutlaq wato cikakken gaibi wanda ya koyi daga dukkan wani halitta to wannan ba a jingina sanin sa ga wani sai Allah shi yasa ubangiji ta'ala ya bar wa kansa sani ya kuma takaita abun a kansa ta hanyar gabatar da sunansa walillahi ghaibus samawati aka gabatar da shi sunan ubangiji dan sannan aka ambaci gaibu din ba a cewa ghaibus samawati lillahi ba dan a nuna cewa shi kadai din nan mai wannan suna shi kadai yake banta da sanin wannan wannan shine al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibun nisbi wato wani abinda ya buye ga wani bai buye ga wani ba wannan ba shi ake magana ba lokacin da ake zancen gaibi in aka ce gaibi kawai aka yi shiru to ana nufin al-ghaibul mutlaq amma al-ghaibun nisbi wannan Allah ta'ala ya sanar da mala'ikunsa wasu abubuwa da suka sani wani bai sani ba ya sanar da annabawansa abubuwan da wani wasu bai sani ba ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam abubuwa da wasu basu sani ba sannan ya sanar da al'ummarsa a al'ummarsa kuma waɗanda suke malamai wanda suka karanta sun san wasu abubuwan da wasu basu sani ba kaga wannan kowa ya jahilci abin shi a gurinsa gaibi ne amma a gurin wanda ya sani shi ke ya fita daga gaibi bai zama gaibi ba tunda shi yanzu ya san shi saboda haka abinda Allah ta'ala ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama na ashratus sa'a misali alamomin tashin alkiyama abu kaza da kaza da kaza zai faru kafin tashin alkiyama sawa'un alamomin da suke kanana ko manya waɗannan sun fita daga surar gaibi da ake magana a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da su kuma har ya sanar da mu mu kan yanzu mun san cewa kafin alkiyama ta tashi akwai bayyana abinan dajjal akwai ya'juj wa ma'juj akwai mahdi akwai hudowar rana daga mafadarta akwai kaza duk mun san da labarin waɗannan kaga yanzu ya fita daga batun gaibi kafin mu sani gaibi ne tunda ba abu ne bai zo ba to abinda bai zo ba baka san shi ba gaibi ne amma da zarar kuma ka san shi shikenan ka riga ka abin nan ya fita daga siffar gaibi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a sai ya rabe tsakanin abinda Allah ta'ala ya sanar da shi ko ya sanar da wani daga cikin halittarsa da kuma gaibin sa cha a'udhu bika Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indaka kaga sai ya bambance tsakanin abinda ya sanar da wani da kuma abinda yake banta da sanin sa ilimin gaibin sa yace ina roƙonka da kowane suna wanda yake naka ne wanda ka kira kanka ka sawa kanka wannan suna yace aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da wannan sunan cikin littafin ka aw 'allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka sawa'un mala'ika ne ko annabi ne aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indaka ko kake banta da sanin wannan a ilimin ka na gaibi kaga ilimin gaibi ya zama daban yake da abinda Allah ya riga ya sanar da wani daga cikin halittunsa to wannan shine gaibin da ake cewa ba a liƙa ba a jingina wa kowa saninsa sai Allah duk sanda ka ji ahlus sunna yana magana cewa Allah ta'ala shine yake banta da sanin gaibi to wannan yake nufi duk wani kirkaniya da za ka kawo to wani abu ne naka daban amma dai wannan shi ake magana in aka itlaqin gaibi kawai aka ce gaibu to ba a jingina wa kowa saninsa sai Allah in dai aka ce gaibu kawai ba a jingina wa kowa saninsa sai Allah shi yasa ba za ka ce wane ya san gaibu ba ko ka jingina wa mala'ika ko wani annabi daga cikin annabawan Allah ko wani salihi in kai haka to kai abinda ya saba wa nassoshi da yawa daga cikin alqur'ani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala shi ya sifanta kansa da alimul ghaibi wash shahada shine alimul ghaibi wash shahada saboda ilimin gaibi nashi ne annabi nuhu alaihi salam yana gaya wa mutanansa wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaiba annabi nuhu shine farkon manzanni awwalur rusul cikin magana da yake gaba wala aqulu lakum indi khazainullah bazan ce taskokin Allah a hannuna suke ba wala aqulu lakum wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak bazan ce na san gaibi ba kuma zace bazan ce ni mala'ika bane to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan yadda annabi nuhu din nan farkon annabawa manzanni ya fada to haka karshen su ma na karshen su shi ma haka ya fada qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay kace da su Allah ya ce qul kace da su la aqulu lakum indi khazainullah bazan ce muku ni ina da taskokin Allah a hannuna suke ba in ba ma wanda ya naga dama arziki in hada wanda naga dama a'a bazan fada muku haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ana al-qasim wallahu al-mu'ti ni bai rabawa ne amma mai bayarwa Allah ne don haka bazan ce taskokin bayar da arziki a hannuna suke ba haka nan wala a'lamu al-ghaiba wannan fa al-qur'ani ne fa ba wai a wani kundi na wasu mutane da babba a al-qur'ani wala a'lamu al-ghaiba to kaga idan nan zo na ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ƙarya ne ko gaskiya na faɗa gaskiya na faɗa abinda yake cikin al-qur'ani da maimaita Allah ne yace da shi qul kace la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak bazan ce ko ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilay kaga ya nuna akwai bambanci tsakanin wahayi da Allah yake masa da gaibi gaibi shine wanda bai sani ba amma abinda Allah ya masa wahayi daga cikin abinda ubangiji yake banta da sanin sa shikenan ya dawo ya zama abu sananne ce in attabi'u illa ma yuha ilay ni abinda nake bi kawai shine abinda aka yi min wahayi saboda haka ba ni da wani abinda zan iya tsinkayo shi sai wanda Allah ya gaya mu sai wanda ya sanar da ni saboda haka kaga ashe inda mai ishiri ne yake cewa basirun bisirril ghaibi qabla kiyani kaga kuskure ne ko da yayi niyyar yabo to wani lokaci mutum yakan iya yin niyyar abu daidai amma ya kuskure wannan ba komai bane ana samu wani ha cikin sahabbai an samu wanda yazo yace rasul annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allahu wa shi'ta annabi yace la qul masha Allahu wahda a cikin sahabbai ne wani yace ya rasula in Allah ya so ka so annabi yace a'a kace in Allah ya so shi kadai to saboda haka in har a cikin sahabbai za a samu wanda zai zo wajen yaban annabi ya samu kuskure ai kaga wanda ba sahabi ba dan an ce ya samu kuskure duk ba ka daga hankalinka ba wanda zai yi wanda duk ya san martabar sahabbai aka ce to a cikin sahabbai ma an samu wadanda sun samu tuntuban baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sayyidina Umar yana rantsuwa da babansa annabi yace la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kada ku sake rantsuwa da iyayenku to kaga wannan duk ana iya samu kuma amma in aka zo aka yi gyara ba abu ne da za a tada hankali daga hankali a kansa ba sannan Allah ta'ala a cikin alqur'ani din da yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هذا هنا آية برو أجنى القرآن كما أمرنيني ألا يكي جاو النبي فلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا كشي مسو نيبا ملكر وكينا أمفاني بكو توتروا إلا ما شاء الله sai abinda Allah ya so ya same ni shi zai same ni mai amfani ne ko wanda ba na amfani bane qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce na san gaibu law a larabci harfu limtina'i lil imtina' wato harafi ne da yake nuna ba zai yiwu ka yi abu ba dan ba ka da yadda za ka yi kamar ka ce da ina da kuɗi da na baka abin da yake nuna mai kenan baka da shi shine law take nunawa walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san dai istaghfartu min alkhair wama massani su da na yawaita alkhairi kuma da babu wani mummunan abu da zai same da ba yadda za a iya tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam koyaya ne sannan ubangiji ya yanke hukunci sama da ƙasa da abinda ta kunsa duka babu wani wanda ya san gaibi sai shi قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كشي وان دوسكي سما كذا ملائكو تكسون شجع دو وان دوسكي كسباب وان ده يسان غيب إلا الله لا يعلم الغيب سنكم إلا الله كذا وان شيني حصر كمان كشي لا إله إلا الله كذا باب وان ده يفتو شيء الله نكما ba za a taba yadda wani ya ce shi Allah bane saboda Allah ya takaita uluhiyar ga kansa shi kadai to haka wannan jumla take la ya'lamul ghaiba illa Allah kaga wani kuma zai ce a to ai wani ya san gaibi kaga wanda zai faɗi wannan to ban san wani gaibi yake magana akan sa indai gaibin da ake magana alqur'ani aka ce babu wanda ya san shi to haka yake wannan magana ta ubangiji ce ba za ta saki ba babu wanda zai canza maganar ubangiji ubangiji shi ya faɗi cewa duk makullan gaibin a hannunsa su wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin shi mafatihul ghaibi babu wanda ya san su sai Allah sune can da ubangiji ta'ala ya faɗa karshen suratul luqman إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ولنن سوني مفاتيح الغيب إن جمع قال الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب سيكرنت ولنن قدابير إن الله عنده علم الساعة ولن سوني مبودن غيبي قبائع إلي من يوشع الكيامة ذات تاشي ما وندي سوانا سي الله ويعلم ما في الارحام كما يسان abinda yake cikin mahaifa wa yunzilul ghaitha shi yasan sanda zai saukar da ruwa da inda zai saukar da shi tayu ka gadari kana san za a yi ruwa a ki tayu ka zata anan za a yi ruwan kuma a yi a can haka shi yasan sanda ruwan zai sauka da inda zai sauka da quantity din ruwan da zai sauka duk ba ka iya sanin wannan ba ka dai ya hasashe hasashen ka ya zama gaskiya ya zama kuskure ويعلم ما في الارحام كما شي يسان abin nan mahaifa ta kunsa mun fadi abin da ma din nan take nufi ويعلم ما ba a ce man ba dan ka fahimci cewa anan ba wai shi halittar ake magana kawai ba da duk abin da ya shafi halittar shi yasa ba a ce man fil arham ba dan ce man fil arham sai a ce ana nufin namiji ne ko mace ce ce ai yanzu ana da na'ura da haska iya bada namiji ne ko mace ce a ba wannan ake magana kadai ba ma duk abin da ya shafi wannan abin da za a haifa din da ajalin sa da rayuwar da zai kwanakin da zai a duniya da abin da zai ci da abin da zai sha da arzikin da zai yi da lafiyar sa da rashin lafiyar sa da kirkin sa da rashin kirkin sa da ilimin sa da jahilcin sa duk wannan Allah ya sani ba wani wanda zai haska maka wace duk wata irin na'ura a duniya zai gaya maka wannan kaga ashe ilimin wannan gaibin an farko yaro jariri sai dai kai addu'a Allah ya sa ya zan nagari Allah ya sa ya zan mai kaza Allah ya sa sai dai kai ta addu'a kai ta roƙon Allah amma ba ka sani ba to ubangiji shi ya san wannan amma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu wata rai da ta san me za ta samu gobe ba wanda zai iya cewa ga abin da zai samu sai dai hasashe wannan kuma kofa ce a bude tana da fadi za ka iya hasashen gobe ma za ka kowa kuɗi a duniya wannan kwakwalwa ce za ta iya wannan aikin ba ta da limit nuna ka kwanta sai ka yi hasashen ga kanan duk duniya ba wanda ya kai ka kuɗi ba wanda ya kai ka da dala kwakwalwarka duk za ta iya gaya maka wannan ba ta da iyaka to amma abinda zai yi a aikace a ƙasa wani abu ne da Allah shi ya sani haka shi ya san me za a samu gobe nan ballantana nan da wata ɗaya ko shekara ɗaya ko rayuwar mutum ba gaba ɗaya wa ba ta jinsu bi ayi ardin ta mutu kuma ba wanda ya san ina zai mutu
ba wanda ya san inda zai mutu, inda ba ya zaton zai mutu sai kuma ya mutu a nan. Wani kuma sai ka ganshi ya mutu inda ba a kawo tsabin nan, ba a kawo tsammanin haka. A cikin littafin Al-Azama na Abu Shayh ya kawo ta kissa daga Mujahid ne yake ba da ita ko Ibn Abbas, ana da cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke tuhaddithu an bani Isra'ila wala haraj, yana ba labarin wani mutum a zamanin Annabi Sulaiman yana cikin fadawan Annabi Sulaiman, yana cikin fadawansa da suke zama a fadarsa. Ba wancan lokacin mala'iku suna zuwa su zo a suran mutane haka ko su zo abin nan su zo su zauna a cikin fadar Annabi Sulaiman, to sai mala'ikan mutuwa ya zo fadar, ya zo ya zauna, an san shi ne, an san mala'ikan mutuwa ne. To sai yake kallon wani daga cikin ƴan fadar, duk sanda ya daga kai sai ga suna hada shi, to kaga da tashi hankali ainihin kuma shi duk sanda ya daga kansa sai ga ai shi yake kallo. Mala'ikan ne ya gama abin da zai tafi, sai ba fadar ne ya ce kai shi fa bai yadda ba, saboda ya kula mala'ikan nan duk zaman da nashi yake kallo, yana roƙon Annabi Sulaiman a masa alfarma a sa iska ta ɗauke shi ta kai shi can tsibirin Indiya, can ta je ta yadda shi aje aje shi can, saboda ya kula mutumin nan a mala'ikan nan shi yake wahali. Shikenan ya sa aka iska aka ta ɗauke shi aka kai shi can Indiya. Kun san mamlakar Annabi Sulaiman a Falastin ne, a Falastin, daga Falastin aka cilla shi can Indiya. To sai gashi kashe gari mala'ikan ya dawo, sai Annabi Sulaiman yake cewa da shi ya jiya kai ta tsoratar da bafadina, kai ta kallansa ya firgita, yanzu ka sa shi an ɗauke shi yanzu yana can birnin Indiya. Ya ce to aini mamaki ne, Allah ya umarce ni da in ɗauransa a Indiya, to amma kuma gashi a nan ina ganinsa. To kuma ɗan lokaci kaɗan ya rage, ga lokaci ya yi, to yaushe har wata nan zai tashi da Indiya har mu haɗa can, da lokacin ya ina zuwa kuma sai na gan shi a can, yanzu na ɗaure sa. To kaga aina mata kunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyan, ba za ku guje mata ba. To kaga wa mata jinna sun bi ayi ardin ta mutu, da ya san inda zai mutu kaga sai zaman sa. To wadannan sune mafatihul ghaib, ba wanda ya san su, ba wanda ya san su sai Allah. Allah ta'ala yana cewa faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin, ka ce musu innamal ghaibu, innama adatul hasri ce a larabci, innamal ghaibu lillah, kadai gaibi na Allah ne, na Allah ne shi kadai. Duk wanda yake jin larabci ya san me ma'anar innama, tana yin hasr ne kamar a takaita abin akan wannan da aka faɗa, innamal ghaibu lillah. Saboda haka kaga wani ba zai zo kuma ya ce shi ma ya san gaibi ko ya jingina mu sanin gaibi, anan ya warware wannan innama din, sai zama innama din ba ta yi amfani ba. Sannan za mu ga a rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam karan kansa ta nuna haka. Lokacin za a fita yakin Tabuk, munafukai sun zo suna ta ba masa uzurrurruka dan kar su fita, Annabi ya rika zakkata su yana cewa to shikenan, shi kowa ya zo faɗa masa uzurinsa, shi ga larurarsa ko bai shi da lafiya ko matarsa ba ta da lafiya ko waye ko waye, sai Annabi ce ya karɓi uzurin sa yake. Sai Allah ta'ala ya saukar da aya, afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin. Allah ya yafe maka, dan me kai musu izini, ai da ka yi bincike ka gane me gaskiya ka gane maƙarinci, in Annabi ya san gaibi ka ga ai ba buƙatar a faɗi masa gaibin ci, ba za a ce kai bincike ba sai a ce ka riga ka san mai gaskiya ka san mai ƙarya ya ka ba su izini sai a ce hatta ya tabayyana laka at-tabayyun kuma wani abu ne da aka umarci kowa da shi ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kaga tabayyun wani abu ne na wanda bai san abu ba zai yi bincike dan ya gane ya abin yake wanda ya san gaibi bai buƙatar tabayyuni هكذا الله تعالى نشأ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الله يكفي أن ننزل ومن حولكم من الأعراب دقتكين قويا وند سكي جيفهم منافقون أقوي منافقين قويا وند سكي قالوا وند سكي كسر المدينة ومن أهل المدينة أتكين مدينة ما أقوي منافقين مردوا على النفاق سنقلي وجه منافقين لا تعلمهم كيف كسنسوا يا رسول الله وانده يسان غيبي اتي لا تعلمهم saboda haka akwai wanda akwai abin da Allah zai sanar da shi wanda ya fita daga gaibi kamar yanda ya sanar da shi sunayen wasu munafikai a cikin Madina shi kuma ya kira wa Huzaifa sahibu sirri rasulullah ya ba shi labarin wadannan ce da wani Allah ya gaya mun munafikai ne shi kuma ya rike sirri wannan ta sa hanjin sahabbai kadawa ka san su da tsoron Allah suna da tsoron Allah sai da Umar har sai je gurin Huzaifa yana hada shi da Allah dan Allah ka gaya mun annabi ya faɗi sunana a cikin su ka duba matsayin da yake da shi an ce wa Umar fil janna amma da bata sa biya saki jiki ba sai je yana roƙon Huzaifa wanda bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka ciki kuma daga kai bazan sake wato tsarkake wani ba ma'ana bazan buɗe wannan kofar ba in ya buɗe kofa kuma duk Madinan kowa sai yayi wuzukun sa ka gani to kaga wanda munafikin in yazo yace kuma shi munafiki ne kaga za a yi rigima sai ya riba kofar da kansa ba wai dan saboda shi kadai bane ba munafikin ba a buɗe kofar za ta zama masa matsala kuma shi nan gaba dan in wani ya zo ya wanke shi wani ya zo wanke shi wani ya zo ce gaskiya kai haƙuri ba zan iya wanke ka ba amma da ya wanke Umar ya ce to kowa ya haƙura kaga shi kenan kowa sai ya yi ba ga duk wannan yana gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanar da al'umma sa abinda aka sanar da shi abinda ba a sanar da shi ba wannan yana cikin taskar gaibi na Ubangiji Allah yana cewa qul kace ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kace ba ni ne faro a cikin manzanni ba kuma ban san yaya Allah zai yi da ni ba ya Allah zai yi da ku abin da kace ma adri ban sani ba qul in adri aqaribun ma tu'adu aqaribun am ba'id aqaribun ma tu'adu am yaj'alu lahu rabbi amada kace ban sani ba abinda ake muku alkawari kusa yake ko kuma zai dau lokaci wato shine alkiyama haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya shigo gidansa sai ga wasu ƴan mata guda biyu suna yaban iyayensu suna alfahari da iyayensu kowace tana faɗar irin abinda iyayenta suka yi na karamci na jarinta na abinda suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi a cikinmu akwai annabin da ya san me za a yi gobe annabi ya daka mata tsawa yace bar wannan magana ci gaba da wacce kike yi ta farko amma bar wannan daga in yabo ne ba zai hana ta ba ta yi ta samu lada ga hadisin Ummu Salama innama ana basharun mithlukum wa antum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjati min ba'd fa ahkumu lahu fa aqdi lahu bima asma' fa man qadaytu lahu bi haqqi bi ghayri haqqihi fa innama qit'atun min an-nar ya'khudha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni mutun ne kamar ku inma ana basharun wa antum taqtasimuna ilayya ni mutun ne ku kuma kuna kawo min husuma wato kuna zuwa gaba na ku yi rigima ku zo da rikici a tsakaninku wannan yace abu kaza nashi ne wance ba nashi ba nawa ne yace to wala alla ahad wala alla ahadukum yakunu alhanu alhana bi hujjatihi min ba'd ta yi wani daga cikin ku yafi daya kaifin baki da zakin baki da iya kawo hujja a zahiri ya bayyana gare ni cewa shike da gaskiya dan shi yafi kawo hujjoji in zartar masa da hukunci in bashi haƙƙin dan uwansa to duk wanda na bashi haƙƙin dan uwansa ya ci wuta balbale ce kaga in annabi sallallahu alaihi wasallam ya san zai bi ana zuwa sai ya ce kai ba ka da gaskiya kai ne mai gaskiya shike nan magana ta shi aka yi magana ce to ai na san zai bi to amma sai yake cewa la'alla ba'd annabi haka kawai ya san gaskiya ya san mai gaskiya ba yadda za a dauki ya dau gaskiya ya ba mara gaskiya ya dau mara gaskiya ya bashi mai gaskiya ba zai yiwu ba to amma saboda ita shari'a ana gina ta ne akan zahiri akan abinda dalilai suka nuna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ta yi ku ku daya ku ka bi kawo hujja sai ya zama kuma na bashi gaskiya alhalin ba shi yake da ita ba ga maganar Aisha radiyallahu ta'ala anha in maganar soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaga ba sai magana Aisha ba tana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so amma ita da kanta take cewa a cikin abin da yake cikin Bukhari da Muslim man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib faqad iftara faqad a'zama al-firyata 'ala Allah wanda duk zai gaya maka yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu to yayi wa Allah ƙarya ba ƙarama ba sai ta karanta fadar Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wannan sayyidatuna Aisha kaga ba ka ce ba ta san manzon Allah ba ko ka ce ba ta san yadda ake yaban manzon Allah ba ko tana yi wa yaban manzon Allah iyaka a'a duk wani abu ba za ka kawo ba indai ka san kimar wace ce Aisha sai dai ga waɗanda ba san kimar Aisha ba nan kuma ba da su muke magana ba muna magana ne da waɗanda suka san darajar nan na Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin sahih Muslim akwai hadisin nan Aisha radiyallahu ta'ala anha Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gari haka ran shi haka a baki har ta gane a fuskar sa take cewa yace lafiya ina ganka haka ranka a baki yace Jibrilu ne mun alkawarin zai zo yanzu kuma gashi bai zo ba kuma gashi bai zo ba kuma yace kuma gashi Allah da manzanninsa inna Allah wa rusuluhu la inna Allah la yukhlifu Allah wa rusuluhu al-mi'ad Allah da manzanninsa ba sa saba alkawari don haka ba bai taba min alkawari ba kuma bai cika ba to can sai ya ga wani dan kuikuyo a karkashin gadansa sai ya umarci Aisha ce a fitar da dan kukuyen nan aka fitar sai yake tambaya waye ya shigo da dan kukuyen nan nan dia mai wannan tambayar take nuna bai san san da ma aka shigo da shi ba bai san waye ya shigo da shi ba amma duk da haka dai bai gane menene dai ya sai ga Jibril ya zo sai yake tambayar shi dalilin da bai gan shi ba a lokacin da suka yi sai yace ka san mu mala'iku ba ma shiga gidan da yake da sura wato hoto da kare to kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ya bayar da za a iya zauna ya yi tabbacin rai ga shi da cewa ya san abin nan da dan kuikuyo a cikin a karkashin gadansa amma sai da ya tambaye ta ce waye ya shigo da wannan to kaga wannan duk yana nuna maka a rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi bako ya zo sai ya aika wa matansa gida-gida yana tambayar su a cikin ku akwai wacce take da wani abin da za a bashi na abinci akwai wannan tace babu wannan tace da ya san gaibu kaga ai ba maganar ya rika aika musu daya hal inda kum shay'un hal inda kum shay'un kawai inda yake da akwai din sai ya aika aje gurin wancan na san a to a nan Allah bai gaya masa ba kaga annabi Isa yana cikin mu'jizar sa wani Allah yana gaya masa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhuruna fi buyutikum wannan mu'jiza ce da Allah ta'ala ya bashi ya sanar da shi sai in gaya muku da abinda kuke ci da abin da kuke ajiya a gidan saboda in ka zo zai iya gaya maka ka ci kaza a cikin ka yanzu kaza ne kuma a gida abin da ka ajiye za ka koma ka ci kaza ne to wani Allah ne ya sanar da shi yana cikin ayoyin da Allah ta'ala ya bashi to kaga wannan duk yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yana sanin abin da Allah ta'ala ya sanar da shi ta hanyar wahayi ku duba lokacin da zai tafi hijira da zai tafi hijira sai da ya dauki wanda zai rika nuna masa hanya in wanda ya san gaibu ba zai buƙaci wanda zai nuna masa hanya ba sai da ya dauki mai nuna masa hanya hanyar da za su bi su yi badda ba mai wacce ba ita aka saba bi ba mutumin da ya san gaibi ba zai wannan ba shi gaibi ai ba abin da za ka ce baka san shi ba a ce a gaibi akwai wani abin da shi baya shiga cikin komai yana cikin gaibi sannan a Khaibar wata mata ta zo masa da naman karfatar akuya ta sa dafi a ciki annabi ya ci da wasu sahabbai har ma wani ya mutu shi kansa sallallahu alaihi wa sallama duk da wannan naman wannan dafin a lokacin bai masa tasiri amma ƙarshen rayuwarsa ya rika gaya wa sayyidatuna Aisha cewa yana jin wannan dafin yana tashi malamai suka ce saboda shi ma Allah ta'ala ya bashi darajar shahada fi sabilillah to inda ya san gaibi kaga ba idan ya kawo abu da dafi ya bar sahabinsa aje shi zai iya ci bai wanda ce sahabinsa ka ci ba kuma mutu dai ya mutu to idan aka bi kissar Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa za ka ga wannan da yawa an zo a cikin sahih muslim hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa ya shigo gidan maimuna khalasa ce innasa ce matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ce ya shigo gidanta sai aka kawo kabaki da damo abin nan nama ne abinci ne amma damo ne aka soya aka dafa aka kawo da shi da Khalid ibn Walid Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yazo zai ci sai wata mata ta ce ku gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan da zai ci sai aka ce ya Rasulullahi damo ne fa sai ya janye hannunsa suka ce haramun ne ce a'a ne dai na sa mutane na ba sa suna kyamarsa shi yasa kawai nake kyamarsa amma ba haramun bane to kaga inda a ce ya san abin ba zai je zai ci ba har a ce a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci kuma ba wanda wannan matar da ta faɗi haka ba wanda ya kwaɓe ta take manzon Allah din da ya san gaibi kuma sai mun gaya masa wani abu ba da ya kwaɓe ta sai aka gaya masa sai ya janye hannunsa saboda haka za mu ga irin wannan da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar sahabbansa kafin ya abu da Allah ya ba shi ta shawarhum fil amr ya ba shi shawara wani lokaci ba su ba shi shawara aka san yadda shi yake so yi kamar a yakin Uhud shi ya so kada a fita a tsaya a yi yakin sunkuru to sai waɗanda ba su samu sun je yakin Badar ba sai suka yi ta azazzala sai suka yi yawa sai Annabi ya shiga ya sako sulken yakin sa ya fito a fitowa su kuma su dattawa irin su da kuma irin su Ubay ibn Salul da shi da ma ba ya san fita sai suka shiga sukan matasa da samari da abin nan ko gashi abin da Annabi yake so ganin zaka zaka shi to a canza shawarar da ya fito sai aka ce ya Rasulullahi to tunda dai kai ka fi ganin cewa ka a fita a tsaya kawai a kare gari ka in sun zo kawai a rika kokarin kare su ka a fita a je a haɗu da su inda suke a yi haka ɗin mana ya ce a'a ai ba yadda za a yi Annabi ya sa sirkensa kuma ya kunce su ba tare da ya fita yake to yana neman shawarar sahabbansa inda wanda ya san gaibi ne ya san kawai kai tsaye kawai ga abin da za a yi ba yadda za a yi ya tsaya neman shawara Allah ma ba zai ce kai shawara da su ba a yakin Badar kun ga ai inda ya je zai zauna ɗaya daga cikin sahabban sai ya ce Allah ne ya ce wahayi ne aka yi aka ce ka zauna anan ko ku a'a ijtihadin ka ne ya ce ka zauna anan ya ce eh a ijtihadi na ne ba wahayi ba ya ce to mu kara gaba kada kuma hikimar da ya bayar ta yi amfani ga hadithul ifki hadithul ifk akai wa da Aisha kazafi wata guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana jiran wahayi duk da ya san matarsa ba za ta yi haka ba to amma yana san wani dalili da zai kama na hujja kuma in ko koma kissar kazafi din sai ku ga cewa abinda ba ya jawo kazafin shi kansa har aka yi mata kazafi ai dan wuyan ta ne ya cire ya fadi sahabbai yace annabi yace ku tafi nema kaga wani dan san gaibi ba zai ce tafi nema ba aka fita aka je aka yi ta nema karshe ba a ganshi ba daga inda aka ganshi shine da aka daga abin nan dinta afwan wannan a kissar taimama inda aka saukar da ayat taimama kun ga aka tafi nema har sallah ta zo ta wuce ba a samu ayi sallah ba saboda ba ruwa to shine karshe ne da aka daga raƙuminta ashe yana karkashin raƙumi to kun ga da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san komai na gaibi ne sai ce aka daga raƙuminta yana nan amma Allah bai so ya sanar da shi wannan a lokacin ba inda Allah ya ga dama zai sanar da shi amma bai sanar da shi ba tashi alkiyama yana daga cikin gaibi amma kowa ya karanta hadisi Jibril alaihi salam hadisi na biyu hadisin Umar dan Khattab da yake cikin arba'una nawawiyya yana cikin sahih Muslim da Jibril ya zo yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ya tambaye shi anis sa'a mai annabi ya ce da shi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ni da ake tambayar ban fi mai tambayar sani ba sai ya canza tambaya ce to akhbirni an amaratiha to wannan kuma an sanar da shi sai ya gaya masa gashi to ka duba da Ubangiji Ta'ala ya kawo sanin lokacin tashin alkiyama ya danganta shi da iliminsa shi kadai sai salunaka an sa'ati ayyana mursaha wal ilmuha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون كذا الله تعالى يباد وانا بيان شوى إذا من سنة القيامة الله تعالى شي كأيك من تدشي باب وانوان دي سنشي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو قرشا يقول إنما علمها عند الله كاتشي دي إلم من سنة القيامة ينا قولن الله يوشني ينا قولن الله وبنجينا قم ونن بيانا شيني كاو قم وشن آية تقم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لكثرت من الخير كاقا أشي سنة القيامة غيبيني دا الله تعالى يبر وكانس سنة سنة haka duk wani abin da Allah ya keɓanta da shi da sanin sa gaibi in ya ga dama sai ya sanar da wani bangare na gaibin sa ga wanda ya ga dama to daga lokacin ya zama gaibi ne nisbi ba gaibi ne mutlak ba saboda haka ya kamata duk wanda yake magana akan gaibi ya san kan wanne ake magana haka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kaza na'am mun yadda dai ya faɗa amma wannan cikin wahayi ne da aka yi masa in ya ga dama zai zaɓi wanda ya so ya sanar da shi abubuwa irin wannan ta hanyar wahayi ya sanar da shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasulin sai manzon da ya ga dama ya sanar da shi wani abu daga cikin ghaibin sa to da zarar ya fita kuma ya zama cikin ilimin wani mahaluki shine au allamtahu ahadan min khalqika ya fita daga cikin كما عند الله كتاب ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء وبنجي بازي سنكا يدكو غيبي با اما ينا زابر وان دي سودة كتكين من ذنن سي سنكا يدشي ابن دي كداما تو وانا باشي اكي مغانا با يا فتيا زما وحي يا سند دا النبي صلى الله عليه وسلم وقواني لك كتكين النبا وانسا شكينا وانا يا زما إلمي لان دا وانا كما يساني كتكين ابننا يا زما إلمي ya zama ilimi wanda duk ya karanta zai san da wannan shi yasa Allah ce walillahi ghaibus samawati wal ard wama amru saati kaga sai magana alkiyama ta biyo baya dan bangare ne daga cikin gaibi in ka ce wani ya san gaibu haka a sake to har alkiyama ta shiga ciki shi yasa batun alkiyama ya biyo baya wama amru saati illa kalamhil basari aw huwa aqrabu Allah ce al'amarin alkiyama bai kasance ba face daidai da kiftawar ido wato ubangiji ta'ala in yaso tashin alkiyama kamar kiftawar ido ne don al'amarin ubangiji a tsakankanin kun fa yakun yake innama amru idza arada sha'an yaqula lahu kun fa yakun saboda haka mafi abinda kuke dauka na gaggawa shi da kiftawar ido shine haraka wato motsin da kowanne gaggawa a gurin ku to haka al'amarin alkiyama yake a gurin ubangiji ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halitta ku da tashin ku kamar busa daya ce kamar rai daya ne ubangiji ce aw huwa aqrabu ko ma yafi haka kusa wato a misalin mafi saurin abu da za a yi muku misali da shi shine kiftawar ido to amma abin ya mafi haka kusa dan al'amarin kudarar ubangiji ba ta da iyaka ubangiji zai iya yin abin da yake so a duk sanda yake so a yadda yake so saboda ka ba za ka iya masa iyaka ba zai iya tashin alkiyama din a kasa da kiftawar ido din ma shi yasa yace inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai yana da cikakken iko komai ya ga dama zai iya sannan ya ci gaba da cewa wallahu akhrajakum min butun ummahatikum
wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absar وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
نعم ubangiji ya ci gaba da fadar ni'imomin da yawa dan adam wadanda kuma a cikin ni'imomin nan akwai ayoyi akwai dalilai da suke nuna dayantakar Allah ta'ala da suke nuna cancantar abota masa ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum kuma Allah shine ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida kuma ya sanya muku ji da gani da zukata la'allakum tashkuruna domin wa la'allakum ku godewa ubangiji wannan ni'ima ce da ubangiji ta'ala shi yake banta da ita shi yasa aka bude ayar da lafzul jalala ba a ce wa huwa ba وهو اخرجكم لا يا وهو اخرجكم اما كتو والله dan a tabbatar maka da cewa mai wannan suna wanda shi kada yake banta da wannan suna shine mai wannan aiki akhrajakum min butun ummahatikum shi ya fito da ku daga cikunan iyayenku mata ba za ku iya fito da kanku ba da ya fito da ku ba iyayenku ba su iya fito da su Allah ta'ala shine mai fito da ku daga ciki la ta'lamuna shay'an lokacin da ya fito da ku ba abinda kuka sani na ilimi wanda wannan ma ita kanta wata ni'ima ce ka fado duniya baka san komai ba waja'ala lakum as-sam'a sannan ya sanya muku ji wanda ita ba ni'ima ce wal absara ya sanya muku gani da ita ma ni'ima ce wal af'ida ya sanya muku zukata wanda ita ma wannan ni'ima ce ba dan komai yayi muku wannan ba dan ku gode masa ta hanyar bautarsa shi kadai insha Allah wannan aya agobe bi iznillahi da shi ne karatunmu na ƙarshe za mu yi bayani akan waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya zayyana a cikin wannan aya da fatan Allah ta'ala ya sa abinda muka faɗa daidai mu yi tarayya cikin ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam ala
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani shago mai namba 6 Love Shopping Complex daura garin da ba nauti kasuwar runti bauchi state Nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka 0806030225 ga namban a cikin harshen turanci 0806030225 wassalamu alaikum warahmatullahi